Y ahí en Ivansamuna y Paratuba, con Jay Primary School, Bobalesa Camisco. Arce Bayanda la Isani Aurin, Anan Abuja, Bayana Hepiara Uku, Namatao Nigida, Nasun, Enzama, Nimana Yakaratin Boko, Erin Nasauram, Wana Mata, Musama Mata of Kanesa, Yawan Chinsini, Secondary School, Wensamasumuchi Jamia.
Kallaban shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdul. Kallabinmu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Muhammad, macen farko da ta samu lasisin buɗe jami'a a arewacin Najeriya. Za ku ji abin da ya zaburar da ita ta ɗauki wannan mataki. Amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da take tauye rayuwar mata da dama ta kashe burinsu na kafa gida suna 'yan mata. Ku biya mu domin ji ya fi saƙo. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka taɓo batun 'yan agula, yaran da matan da suka sake aure suke tafiya da su gidan miji, da waɗansu lokuta macen da 'ya'yan nata sukan shiga halin kunci, wani lokaci ma ya zama tabo a rayuwar yaran har su bar wannan duniya. A yau shirin zai haska fitila kan wata ɗabi'a ta daban inda matan da kansu suke jefa 'ya'yansu mata cikin tsaka mai wuya sabili da hana su aure don suna neman maza masu abin hannu ko kuma manyan mukaman gwamnati. Batun da shirin ya tattauna da malama Jummai Abubakar Sadiq, ya gwagwarmaya kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Katsina.
To wannan matsala gaskiya matsala ce a gare mu, saboda mafi akasari ba dai kamar mu uwaye mata, ya ce sai kiga yarinya ta girma ta girma tana zaune a gida, idan uwa ta ce mata ya aka yi sai ta ce a'a ni mama gaskiya mama ne dai sai na samu dan kwankwayi shina ko wani dan mai hannu da shiri. Ita kuma uwa sai ta dace sai ta biya ma yarinya ta ce to Ubangiji Allah ya sa haka. Yarinya ita ba tanta kanta ba first thing kenan, you know, idan ma yarinya ta ce ta kanta za ki gani sai ku tana addu'a tarihi addini sai ki ga Allah ya ba ta abin da take bukata, tunda Allah Ghafurur Rahim ne da karo da Ubangiji ya amsa maka, ka ga hanyar Allah sai Ubangiji Allah ya ba ka abin da kake bukata. to amma sai kiga ɗan matan su ba su shirye kansu misali ma ɗan matan da ke jami'o'i ba za su shirye kansu ba suna hangen cewa sun gama jami'a ba za su aure talaka ba ba za su aure mafi akasari yanzu ƴaƴayen mu duk suna university sai kiga yarinya ta gama university sai kiga ta gama university a very tender age amma sai kiga sai ta zama jirgaro ba ke aure ba to ina da rashin da ke kawo ina sai kaga ita ai ta gama university ne ta ta aure ta da kafi kuma ta aure wani mara kuɗi
na'am
tana son ta aure kuɗi wanda zai kawo ne shi na gani na fada sai ki uku kuɗi wanda aka yi yawanci sai ba ki san yadda an afa suke ba amma sai ki gani mafi akasari yanzu burin ɗan matan mu kenan
na'am
yake akai ma wanki ke baki san yadda akai wancan ba kuma ai ya kuma ba eh kike ba ba za su tsaya ba kuma har da laifin iyaye mata har da laifin mu iyaye mata ne kuma yanzu makaranta ga ta nan ta yawaita islamiyoyi ana wa'azi ana yanzu ilimin addini yayi yawaita to amma ba a amfani shi
na'am
a gaskiya mafi akasari ba a amfani da wannan addini tunda idan ana amfani da shi dole ne za ki ga canji ƴaƴayen mu sai su ce a nan baran sai su yi kuɗi za su aura ita kuma uwar sai ce ta gudun kada ta ɓata ma iyalin sai kuma ita ma abin da take jiri kenan a kawo me shi na gani na faɗa a kwanci sai ce biyu uku kamar yadda aka yi mai yawanci ita ma a kawo ita samu ita ma ta nuna aiki ya ta miji Buhari ai abun ba nan yake ba
haka
gani iyaye maza in suka shigo ciki suka yi mu suka yi iyaye mata magana sai ki gani in to ai kaza da kaza da kaza me yake a tsaya a saurari shi uba kike da wuka kike da nama idan ya kawo wani yake ga wanda nake so in ba wannan iya
yawa malama jin mai banda tsinin fashin ki ba ki shigo da wani babban al'amari musali da kika yi magana iyaye maza za ki samu yawanci a irin wannan lokacin da ake irin wannan faɗi tashin tsakanin uwa da ƴarta na ganin cewa sai an samu miji mai kumbar susa sai ki ga shi uban ya zama kaman hoto wanda ko magana aka sai ki ga shi da kanshi zai ce ai shi ba ruwan shi har ka su ce wanda wasu suna ganin abin da ke kawo hakan shi mai gida ya rasa katabin saboda ma rashin kiyayewa da haƙƙin iyalin ila da ma ita uwar da ƴarsu suke hidimar rayuwarsu a cikin gidan shi ya kalmar shi hannu bai da wani katabi shi yasa kila idan rana irin wannan al'amari yazo zaki samu bai da bakin magana kin ganin wannan al'amari ne ya shigo da ba na yanda wasu iyalan maza sukan yi watsi da haƙoƙin iyali wanda hakan ke rage musu ko kuma ke haifar musu da rauni wajen fada aje a cikin gidajensu
exactly ito zan cewa a'a lallai akwai su mafi akasari ma a wannan zamani da muke ciki sai kaga iyaye mata fa yawanci duk suke ilimin gida suke hidimomin iyalansu makaranta ƴaƴa ne iyaye mata ne uniform iyaye mata ne mazajen da kai magana ce to ba na kawo abinci ba ba na yi kaza ba mafi akasari ne ke gaya miki duke da irin wannan ba akwai iyaye maza da ke tsaye bisa kan iyalansu tsakani da Allah akwai su wanda sun faɗi su an yi magana da sun tsaya tsayin daka sun riƙe mutunci da darajar da uwa da ɗaya duka sun riƙe saboda sai ki ga shi uba idan ya shiga haka ta zauna kenan to amma mafi akasari wanda za ki ga shi uba ya zo ya yi magana an ƙi jin magana shi to zai katabi a cikin gidan shi to amma duk da haka da zai katabi ita uwa sai ta nuna ma ƴaƴan nan cewa wannan fa babanku ne idan za a yi ce a tsakanin uba da uwa kada a sako yara ciki a nuna ma wa'annan yara cewa su mutunta ubansu duk yanda yake ina garin yadda uba yake ka rinka nuna mishi idan ya ce kaza in kaza ɗin ne su zo maganar shi
to da shi ce ga shi al'amarin ya zama abin da ya zama inda za ki samu su kansu mazajen ma suna cika baki motsi kaɗan sai ki ji an ce ga mata nan kamar jamfa a jaz duk da kuwa dai ana ganin duk dai da suka kai ga yawa jamfa a jisin nan dai ba dai ka ganin mace dai a titi ka kama ka kai gida don takaman mata sun yawa dole dai sai ka je ka nema wani jan hankali za ki ga iyaye mata na ganin cewa sun rage dogon buri akan ƴaƴayensu da ma su kansu ƴan matan na ganin cewa an daina yawan irin wannan jiran gawan shanun cewa dole sai irin wane da wane
gaskiya ko jan hankalin da zai yi na farko shi ne a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah da uwa da iya din idan suka sa tsoron Allah a cikin rayuwar su to kun zai zo musu da sauki idan suna addu'a kuma suka sa Allah gaba Allah shike bada shike hanawa duk wanda yazo idan je suka tinda ai suka yi bincike suka san mutumin kirki ne ko malamin makaranta ne ko malamin asibiti ne inda yana da rufin asiri to ai zaman lafiya ake so ko gabiya idan ce asibiti ne Allah ne idan yarinya ta kawo mutum tace gashi wannan nake so sai a bincike a bincike addinin shi a bincike karakta din shi a bincike hushi shi duk idan aka bincika aka na'am sai a ce a na'am da shi ba lallai bane sai wani mai dukiya ko mai a'a idan aka sa Allah gaba arziki ma na Allah ne tana yiwuwa ma ka je ka daura auren madiyarka mai arzikin tana shiga gidan shi Allah ya amshi wannan arziki to sai ayi aya kenan ma shi saboda haka tsoron Allah shi ne gaba iyaye mata su rinka karantar da ƴaƴayensu ladabi da biyayya da tsoron Allah da ina yi magana bari kuma duk inda mutum za shi ya shiga gaskiya.
Kuma madalla masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Dalibin mu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad. Sai dai ba ta bakunci wannan shirin domin tana uwar gidan gwamna ba, sai dai domin irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban ilimin mata da sauran marasa galihu. Ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin Najeriya. A hirarta da shirin kallabi ta bayyana irin abin da ya zaburar da ita ta dauki wannan matakin wanda yake da alaka da tarihin rayuwarta kamar yadda ta bayyana.
Tarihi na ina daga cikin macen da ta girma a Bauchi, kuma yar Bauchi local government din, wato alkalin local government, wanda local government ne da yake zama very difficult a lokacin mu ake barin ya mutu ta je makaranta. So a lokacin da nake gidan iyaye na ni ban samu na yi karatu ba, ban je primary school ba, ban je secondary school har sai bayan da Allah ya sani aure a nan Abuja. Bayan na haifi yara uku na matsawo mai gida ta cewa ina son in zama ni ma na iya karatun boko irin na sauran yan uwana mata, musamman matan abokanansa yawancin su sun yi secondary school, wayansu ma sun wuce jami'a. Wannan shi ya ja hankalina da na tsiya, kuma cikin ikon Allah yadda sai kamun lesson teacher a gida wannan muka fara A to Z da ita har ya kai ga after wani bayan shekara ɗaya zuwa biyu a da ya ga irin ƙoƙari da azaƙa da muke ciki sai ƙoƙari ya tafi wato Ministry of Education ya nema min admission zuwa secondary school Garki da a lokacin kuma makaranta ne na 'yan mata. So dole na yi ɓoye kaina azumatan aure, za mu saka fitar da baret daga dukkan abin da dai za a yi ma yara da bulala da komai dai in ya taso yara aka je muka yi ta ƙoƙari to yake shi kuma ga dai yara ga kuma a lokacin kusan mu ne za mu ce muka fito daga North East a 1987 muka tafi Abuja. Most of the mutane aka zuwa wuraren mu ake sauka ga kula da yara da sauransu na yi from 1 to 2 a saboda haifuwa again ba dama in zo makarantar sai na sake dropping. Bayan shekaru kaɗan muka yi moving daga Garki zuwa Wuse, daga nan na ƙara komawa bayan na yaye yarinyan da na haifa na huɗu kenan sai na tafi sai na sake komawa muka je aka yi ta fama aka yi ta fama na sake samun ciki. Allah ya sa cikin bai zauna ba ya zube. Bayan na jima kuma wanda suke gaba da ni sun wuce sai na ƙara canja makaranta a nan dai Wuse zan 4 kenan ko zan 5 na je na fara nan na rubuta junior wife after the junior wife kuma sai na deciding ko bari na yi tutorial lesson so daga nan kuma dai na sake jawo ni na insu sauran matan abokai wanda ba samu sun yi karatun ba wai kuma sun yi secondary school amma suna da issues muka koma muka yi kaman 2 years hakan nan daga baya kuma tuka zauna rubuta GCE to da haka dai aka dan samu wani credit bayan nan kuma bamu gama ba credit din da nake nema dai ina son ta ci gaba to mai gida ya riga da dama ya bude secondary school a nan Nasarawa wato Amaraba muna da Zinari International School na zama community proprietress a wajen na kulawa da shi da sauransu to a lokacin muna ana rubuta exams amma mu ba yi mana permitin mu fara ba muna zuwa wayan su gamin schools ne yaran mu sun kai su rubuta to sai ni ma ne join din su
kashi ma ki professor kike zo ne kike kai ga yin jaraba da daliban ki kenan
haka ji aka rubuta jaraba daga nan na samu credit din da ya dace to after some years kuma aka zo an bude distance learning to sai ni join Abuja University kadiya kadishi ma an fara bayan maganan politics sai shigo a lokacin muna tare da President Jonathan to na fara wahalan a karban baki a yi nan politics sai na defile bayan na yi defile ne shekaru 3-4 daga baya na sake koma
har hakika ce dai saki ni karatu
haka dai aka yi ta fama har Allah ubangiji ya ba mu iko muka ci nasara na karanta public administration
kin samu degree kenan yanzu
na samu degree ina samu degree a public administration
to sai ga kin samu lasisin kafa jami'a biki ga mun abin da ya ja hankalinki ba
shi kuma mun fara ne kin sai ina da foundation al-muhibba foundation yanzu foundation kafa ta wajen kusan 19 years kenan wanda na kafa ta ne saboda gyaran makabartu mun fara nan Abuja mun muka yi fencing din Abuja a wannan a cemetery 3-in-1 akwai Muslim Christian and pagan wannan fencing da kuke gani gaba daya Al-Muhibba Foundation ta tayi mun yi shi a Bwari mun yi shi a Kwali mun yi shi a Epaf da sauransu an yi a Bauchi na yi a local government dina even though okay a local government na Bauchi sai dai muka sai kayan gyara makabarta da sauransu mun sai motoci na daukan gawa a nan Abuja mun bayar a masallatai da sauransu a su juwa shi yasa na kasance kafin na gama wato hidima a sanatan minista wannan lokacin ina ga gaba daya kusan Abuja local government ba inda ban da sarauta ni ce garkuwan juwa ni ce sarauniyar Bari ni ce sagin yaba guduman gwargwado an na manta dai sunan sarauta na bayanin duka dai ga sunan dai so wannan abubuwa shi ya jawo hankalina muna daga cikin foundation din muka fara taimakawa a wajen education da maganan asibiti har ya kawo ga cewa mun saka wani makaranta wa mata a nan Bauchi da Alkaleri inda muke karantar aka sa ake karantar da su mun sa wa sunan program din not too late to learn matan aure ne waɗanda wayansu ma fatiya ba su iya ba ana koya musu karatun addini da na boko so daga nan kuma dai mun kokari muka ce to bari mu yi ina da makarantar da mutuntun a gini wanda da na yi niyyar in ba da shi kawai haya daga baya kuma da Allah haɗa da mutane wanda muke aiki da suke duba fito sai suka bani shawarar cewa mu fara neman ya zama institute so sai muka yi application da Maiduguri University suka ba mu masters da PGD da Kaduna Polytechnic su ma suka ba mu some other courses MBTE wajen maganan koya mu yara entrepreneurship so structure na nan and all the computers everything suna nan as muna yi da yake kuma jam office mai da abubuwan very difficult kafin a samu student a irin wayannan wurare ina zama wahala da muka ji cewa ana bada license na open university sai muka zauna da mu da jama'an mu muka yi meeting suka ce min me muke ganin tunda ga abubuwan da aka sake samu na ci gaba mu gwada mu nan gani to alhamdulillah an fara din har suka zo visit suka ga facilities din da muke da shi dai wa so happy suka tambaya kuma aka ga mace ne kuma mace ma daga Northern Nigeria babu wanda aka fara din suka yi inviting dina inje in presentation na je ne presentation na gaya musu labari na da dalilan da yasa nake so in yi makarantar kuma a samu ci gaba ba wani abu don mu ko mu taimaki matan mu musamman wanda suke a Awu suka yi aure suka yi secondary school suna so su nemi ci gaba ba samu ba da sauransu kuma da mukan biya ma orphans and vulnerable yanzu a cikin institute da muke da shi muna da yara wajen 27 wanda Al-Muhibba Foundation ita ta ɗauki nauyin makarantar su da ɗakunan kwanan su da biya musu kuɗin abin da za su iya burmanta sauransu wannan ma duka shine dai abin da ya ƙara jinjirin ina cewa muna so insha Allah wannan makaranta ita private na kuɗi ne amma kuma za mu dinga samu da profit da muke samu za mu dinga ƙara ba da scholarship ko wa'inda ba za su samu shiga makaranta ba mai especially yanzu matan da muke karantar da su I am so impressed yanzu haka ana musu exams dama an yaye waɗansu kuma sai muke nuna musu in muka muku a wato koyarwa na shekara ko shekara ɗaya da rabi a zamanin gwamnati ita kuma ta shigo ta ci gaba daga inda suke in aka samu iri-irinsu waɗansu sai ka ga taimaka musu su ma sun ci gaba da yake mutanen ƙauye ne sosai-sosai muna tafiya can district ko kuma community a ƙauyukoki inda dai mata ba su taɓa sanin ma wani alama menene iya baban laifi iri-irinsu ke fike
yanzu ke wannan makarantar taki ta zama cibiya kenan na Open University
ta zama cibiya na Open University sun ba mu license za mu fara nan Abuja da kuma Bauchi insha Allah dai sun zuwa September muke gani za mu fara
to jami'ar taki a nan Abuja ne ko dai a Bauchi
a jami'an tana nan Abuja amma da shike Open University ne so sun yadda mana cewa za mu iya samu office a can administrative a wuraren da mutane za su yi rijista kuma zama cewa a su ma sun shiga makarantar ana monitoring can kuma a can ma za mu yi kokari mu samu exam center so fa nan ma muna da exam center so kin ga ya zama waje guda biyu ke
to ita jami'ar ɗalibai mata ne zalla ko dai a arkin hada
a jami'an an ce jami'a balle ma kuma tun da Open University ne yana haɗe maza da mata
Madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu shigo da wani sabon shirin. Kada ku bari a ba ku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.